رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت فدنوت إليه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاثا إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا يمتشي نرى نرى السبر الشرند بير قوة ذو القعدة هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليه لدى الشرند ترى وانكما يزو دي دي دا الشرند الآية قد بيو 22 ga watan 11 shekara ta miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako cikin karatun littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na az-zabidi rahimahullah. A yau zamu tashi a darasi ko kuma yau zamu yi darasi na 82 ko na'am. Muna cikin kitabul wudu, hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Abdullahi ibn Zaid al-Ansari da hadisin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, dukkanin su hadisai guda uku Imam al-Bukhari ya kawo su domin ya bada bayanin adadin wanke gaban alwala sau daya ko sau biyu ko sau uku. Hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, yake cewa tawadda annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam marratan. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi alwala sau daya, wato kowace gaba ya wanke ta sau daya. Wannan hadisi ya gabata dan ba a manta ba, shine hadisin kwanan sa a gidan mai a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ɗakin Maimuna. Mun karanta wannan anan ne ya bada labarin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsakar dare yaje ciro wata salka da take da ruwa ya alwala yaga alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta mana ita wanda muka yi bayanin ta a can baya wannan Imam al-Bukhari ya kuma maimaita hadisin anan karkashin babin da yake cewa babun alwudu'u marratan marratan wato babin da yake magana akan cewa alwala akan yi ta wanki ɗaya ɗaya akan kowace gaba wannan shine abin da yake nuna mana karancin abin da wajabcin wanki zai tabbata da shi wato shine yi sau ɗaya domin Allah madaukakin sarki da yake ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi har zuwa ƙarshen aya ubangiji yace idan kun tashi zuwa sallah to ku wanke fuskokinku wankewa din nan umarni ne ubangiji ya bayar na a wanke fuska a wanke hannaye mafi karancin abinda wannan wanki zai tabbata da shi shine kai sau daya shine mafi karanci babu ƙasa da daya babu rabi saboda haka in har zaka cika wannan umarni da ubangiji ya baka shine ka wanke sau daya to ka zo da abinda za a ce ka wanke din ka zama mai wankewa ka zo bi aqalla ma yusamma bihi ghasilan ghasilan li a'dha'i alwudu saboda haka malamai suka ce wankin farko da zaka yi shine na farilla idan kai biyu wanki na biyu da zaka yi mustahabbi ne idan kuma kana so ka zo da kamala shine sai kai uku wasu malamai suka ce in kana so ka zo da kamala ta sunna shine sai ka rarraba wani lokaci kai ɗaya ɗaya wani lokaci kai biyu wani lokaci kai uku wasu malaman suna ganin yi biyu ko uku uku shi ya fi dacewa sama da yi ɗaya ɗaya domin a yi ɗaya ɗaya watakila a iya samun sakaci wani lokaci wani ɓangare na gaba bai samu ruwa ba to amma idan ka yi biyu to ana sa tsammanin cewa ko ina zai samu ruwa shi yasa Imamu Malik yake karhanta yin wanki ɗaya ɗaya ɗin ba dan alwala ba ta yi ba a dan gudun kada wajen wanki ɗaya ɗin dan kamar lam'a barin lam'a kuma sakaci ne babba da yakan jawo mutum zunubi babba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga sahabban sa na alwala suna ta gaggawa cikin alwalansu har wasu suna barin lam'a a ƙafafuwansu manzo Allah ya ce wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar banu na wuta na azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin digadigansu da lam'a to ashe kaga ya kamata ka guji abinda zai sa kamar wata gaba ta jikinka da lam'a har kai sallah da ita haka dan kada ka je ka fada cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace me yin sa zai gamu da azaba mai tsanani shi yasa Imam Malik yace to makaruhi ne ka dinga takaitawa a ɗaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi alwala daya kamar yadda hadisin Abdullah dan Abbas ya nuna to amma kuma wannan abin da yake nunawa shine halacci ba wai yana nuna cewa sunna ce ka takaita akan haka ba halacci da a ce wani zai yi ɗaya ɗaya ɗin kuma ya game gaban alwalarsa duka ba a samu lam'a ba ya gama alwalarsa da ya wanke gabansa sau ɗaya ɗaya za a ce alwalarsa ba ta yi ba alwalarsa ta yi domin ya zo da aƙalla abin da ake buƙata na tabbatar da faralin wankewa wanda shine wannan wanki guda na farko wannan hadisi na Abdullah ɗan Abbas ya zo nan muktasar amma Imam al-Bukhari ya kawo shi a wani guri da fadinsa kun san akwai wasu mutane da suka ruwaito alwalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kuma ruwayar su ta shahara kusan su ne suka yi bayanin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama keke da keke a cikin su akwai Abdullahi dan Abbas sannan akwai Ali ibn Abi Talib sannan akwai Abdullahi ibn Zaid al-Mazini al-Ansari wanda zamu zo hadisin sa shine na gaba waɗannan mutane yawa sannan na hudun su shine Uthman ibn Affan riwayar Qumran maulansa waɗannan sahabbai su hudu Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Zaid, Ali ibn Abi Talib da kuma Uthman ibn Affan, hadisansu sun shahara a babin alwala. Sun ruwaito hadisai da suka yi bayanin alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam daki-daki. Idan ka hada hadisansu gaba daya, to za ka samu sifar alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kamala. Hadisin Abdullahi dan Zaid shine wannan hadisi na gaba. Abdullahi dan Zaid sahabi ne na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, cikakken sunan shi Abdullahi bin Zaid ibn Asim ibn Ka'ab al-Mazini. Su biyu ne kowannen su ana cikin shi Abdullahi bin Zaid, kuma duk sahabbai ne, sai dai suna sha sun sha bamban da juna wajen kakannin su. Akwai Abdullahi bin Zaid ibn Asim, akwai Abdullahi bin Zaid ibn Sa'laba. Abdullahi ibn Zaid ibn Asim shine sahibu hadith al-wudu, shine wanda ya rawaito hadithin alwala, shine Abdullahi ibn Zaid al-Mazini. Abdullahi ibn Zaid ibn Asim ibn Ka'ab al-Mazini wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama ibn Manda a cikin littafin sa Ma'rifatu as-Sahaba ya kawo shi cikin waɗanda suka halarci yakin Badar, amma malamai sun ce in banda Ibn Manda ba wanda ya ambace shi cikin waɗanda suka halarci yakin Badar. Ibn Abdul Barr ya ce abinda aka sani shine ya halarci yakin Uhud ne da sauran yaƙe-yaƙe na Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai samu halartar yakin Badar ba, saboda haka ba badariyun bane, uhudiyun ne. An gane ko? Shine wanda ya kashe Musailama al-Kazzab da takobinsa bayan Wahashi ya harbe shi, ko ya jefe shi da mashinsa. Wahashi shi ya fara jifan Musailama da mashinsa, bayan Musailama ya je ƙasa shi kuma Abdullahi ibn Zaid ya bi shi da takobi ya sare masa kai. Saboda haka akan ce shi ne ya kashe Musailama da takobinsa bayan sukan da Wahashi ya yi masa da mashinsa. An ce Abdullahi ibn Zaid an kashe shi yawm al-harra, shekara ta 63 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, lokacin khalifancin ko lokacin mulkin Yazid ibn Muawiya. Mun san a wancan lokaci, a wannan lokaci an samu wasu daga cikin mutanen Madina waɗanda suka yi masa tawaye, suka ce ba za su yi masa caffa a matsayinsa na shugaba ba, a matsayinsa na sarki. Daga ciki akwai kaɗan daga cikin sahabbai kamar Hassan da Hussein, kamar Hussein ibn Ali da kuma wasu daga cikin tabi'ai. To a wannan lokaci shi Yazid ya turo sojojinsa daga Sham, inda suka shigo Madina suka yi ta kisa ba ji ba gani. To a wannan lokaci suka kashe Abdullahi ibn Zaid al-Ansari. Anan Imam al-Bukhari ya kawo mana hadisin sa mukhtasar, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratayn marratayn, manzo sallallahu alaihi wasallam yayi alwala marratayn marratayn, tawbiyu. Haka Imam al-Bukhari ya kawo shi a takaice, amma a wani guri a cikin littafin sa can gaba babu matsir ra'si kullihi, inda ya magana akan shafar kai gaba daya. To anan ya koro mana hadisin gaba dayan sa. Idan muka koma can za mu ga hadisin ya kunshi alwala sau biyu dukkan gaban alwala ba. Idan ka karanto shi kamar yanda yake riwayar Malik daga Amr ibn Yahya al-Mazini, shi kuma daga babansa Yahya ibn Abdullah al-Mazini, anna rajulan, wani mutum qala li Abdullah ibn Zayd, ya ce wa Abdullahi dan Zaid shine kakan Amr ibn Yahya shine ya rawaita hadisin daga babansa. Saboda haka kakansa ne Abdullahi ibn Zaid. Wani mutum ya ce wa Abdullahi dan Zaid, atastati wa an turiyani kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda, zaka iya ka nuna min yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake alwala, inji shi wannan mutum yake tambayar Abdullahi dan Zaid. فقال عبد الله بن زيد نعم. عبد الله بن زيد في زنكيا فدعا بماء sai yace a kawo ruwa aka kawo masa ruwa fa afraga ala yadayhi ya zuba ruwan a hannayensa fa ghasala marrataini ya wanke hannayensa wato tafukan hannayensa sau biyu ya wanke su sau biyu wato ya iba da hannun dama ya zuba a nahagu ya wanke sau daya ya sake iba da hannun dama ya zuba a nahagu ya wanke sau haka ya har sau uku ba wai kowane tafi ya wanke shi kadai ba ya wanke su ne gaba daya a lokaci guda don wannan shi ne abinda ya kamata kuma shi ne zuwa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam faga sala kaffaihi thalathat haka yake zuwa a wasu riwayoyi kamar riwayar Uthman da riwayar Ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke tafukan hannayensa sau uku ba kowane tafi sau uku ba hukuncin su kamar hukuncin shafar kunni yadda ka san shafar kunni ba kowanne shi kadai za ka yi nashi ba sannan ka zo ka yi ɗaya a gaba ɗaya lokaci ɗaya za ka yi da ibar ruwa wato ɗaya ya wanke hannayensa ko tafukan hannayensa sau biyu sun ba mazmada wasan tsara sannan ya kurkure baki ya shaƙa ruwa ya face salasan sau uku ثم غسل يديه مرتين سنه يوكي حنا ينسى توبيو الى المرفقين زوا غيوين حننتا ثم مسح راسه بيديه سنه يشاف كانسا ده حنا ينسى بيو فاقبل بهما وادبر يي غبد سو يي بايا بدا بمقدد راسه يفارا ده مغباشين كانسا حتى ذهب بهما الى قفاه هر يزيد ده سو قيسا ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه sannan ya dawo da su zuwa bigiran da ya fara wannan hadisi zamu yi bayanin shafar kai idan muka zo hadisan da suka aka koro su domin bayanin shafar kai idan muka duba zamu ga wannan hadisin yadda Imam al-Bukhari ya kawo shi cikakke Abdullahi dan Zaid da ya sifanta arwala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ya wanke tafukan hannayensa sau biyu anan ya faɗi sau biyu sannan sai ya ce mana summa mazmada wastansara amma bai ce mana salasan ko marratain ba an gane ko sai ya ce mana kuma summa masaha ra'sahu biyadayhi nan ma bai ce da mu marratain ba fa aqbala bihima wa adbara yawa ya ce mana sun magasala ya daihi ilal mirfaƙai ne marratai kaga anan ya ce sau biyu sannan sun mamasa haɗi ra'asa hubi ya daihi anan kuma bai faɗi adadi ba kaga ashe akwai gurin ba da ya faɗi uku akwai gurin da ya faɗi yawa sun mamaza wasan tsara talatin afuwa ya faɗi kurkura baki ya shaƙa ruwa sai ce sau uku sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyin hannu su kuma sau biyu ashe guri biyu ne ya faɗi sau biyu ɗin wajen wanke tafukan hannaye da kuma wajen wanke hannaye zuwa gwiwoyin sau nan ne ya ce marratai a wajen kurkurar baki da shaƙar ruwa sai ya ce sau uku a wajen facewa kuma bai faɗi a wajen shafar kai bai faɗi adadi ba sun baga salar rijilaihi sannan ya wanke ƙafafuwansa nan ma kuma bai faɗi adadi ba sama Bukhari ya kawo mana shi da ma'ana ya ce tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam marrataini annabi tawadda marrataini to anan ne Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa haƙin wannan hadisi da ya kawo na Abdullahi dan Zaid yayi masa babi ko yayi masa unwani matashiya da cewa ghuslu ba'd ko ghuslu ba'd al-a'dha marratan وبعضها مرتين وبعضها ثلاثه هكا كما تكاوما وانكي وسو بانغار وسو غباي نا 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 الولا سو بيو وسو غباي وسو غباي سو دايا وسو غباي سو بيو وسو غباي سو اوكو هكا حديث ينونا ابو داوود والترمذي رواه تو حديثي والترمذي يا انغانتا شي haka nan Ibn Hibban shi ma ya rawaito shi a ingantaccen littafinsa hadisin Abu Huraira ta Allah ya kara masa yarda yace tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam marratain kaga wannan shine zai fi hawa kan sikelin babin da ko unwanin da Imam al-Bukhari ya kawo sai dai wata kila bai cika sharadin sa ba saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi alwala sau daya yayi alwala sau biyu kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sunan yake nunawa haka nan yayi alwala sau uku kamar yadda zai zo cikin hadisin Uthman ibn Affan haka nan yayi alwala wasu gaban ya wanke su sau daya wasu ya wanke su sau biyu wasu ya wanke su sau uku kowanne daya daga kai kai sunna ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma alwalaka ta gamsar matukar dai baka ballama ba wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala da irin wannan tiga guda uku sau daya sau biyu sau uku dan ya yalwata wa al'ummarsa kai ya zama akwai kuntatawa a ciki saboda ka wanda ya daya yayi abinda za a karba matsar ba dan ayi bari ba haka na wanda yayi biyu haka na wanda yayi uku kowanne yayi abinda ya gamsa illa iyaka wanda yayi uku ya zo da kamala wasu malaman suka ce in ana son a zo da kamala to shine a dinga nawawa a dinga nau'antawa wani lokaci kai daya wani lokaci kai biyu wani lokaci kai uku wasu suka ce yin haka shi yafi kamala don abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi shi kala-kala wani lokaci yayi irin wannan wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan to in kana so ka samu kamala wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai shine kai ma sai kai abin kala-kala din sai ka nawa wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan kamar yadda yazo a tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi daban-daban na tahiya kamar addu'ul istiftah addu'ar bude ainihin sallah yayi kala-kala wajen kala 10 to kai ma in kana so ka zo da kamalar sunna sai kai wannan wani lokaci kai wannan wani lokaci kamar kiran sallah ya zo da sigogi da dama kamar ikama ya zo da sigogi daban-daban in kana so ka zo da kamalar sunna to yau a ga kai wannan gobe kuma a ji ka canza ji ba a ji ka canza to ka zo da sunna wacce take kamila kafi wanda zai dage akan guda ɗaya kawai duk da cewa ba laifi yayi ba kuma abin da yake ya gamsar amma kuma bai zo da kamala irin taka ba an gane ko to wasu sun ce hatta alwala din ba nawa'a din shi kansa yana nuna kamala wajen sunna biyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har ila yau idan da zaka nawa'a a cikin alwala ita kanta wasu gaban ka wanke sau biyu wasu ka wanke sau uku wannan ma sunna ce ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam hadisin Uthman ibn Affan hadisi ne mashhuri wanda asali ne babba a cikin babin alwala da wuya ka buɗe littafin sunna da yake magana akan hukunce baka ga hadisin Uthman a babin alwala ba wanda bararren bawansa Hubran ibn Aban ya ruwaito shi daga Uthman ibn Affan wanda Uthman ibn Affan Allah ya kara masa yarda ya bada surar hohotan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ne a aikace yayi an gani Uthman ibn Affan cikakken sunan shi Uthman ibn Affan ابن عبد العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف سوراك نسب السه تنهد إوالة نسب رمزان الله صلى الله عليه وسلم أوجنك كنس عبد مناف عثمان ابن عفان ابن عبد العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف سوراك ينات هد إوالة نسب السه تنهد إوالة نسب رمزان صلى الله عليه وسلم أوجنك kakansa na sama Abdi Mana malamai sun faɗi maganganu daban-daban dangane da alkunyarsa mecece alkunyarsa kun san larabawa duk wani balarabe yana da alkunya sun ɗauki alkunya da mahimmanci domin wani abu ne na girmamawa ka ce da mutum abuwa ne haka ko da bai da ɗa sai ka ga yana da alkunya to wajen yi masa alkunya din ko kuma mecece alkunyarsa akwai maganganu daban-daban amma maganganun da suka fi ko waɗanne shahara su ne maganganu guda uku wasu sun ce alkunyarsa Abu Amr wannan ita ce ma ta fi shahara gaba ɗaya sannan akwai wanda suka ce Abu Abdullah akwai wanda suka ce alkunyarsa Abu Laila wasu sun ce a lokacin kafin zuwan musulunci ana kiran shi Abu Amr lokacin da ya auri Ruqayya ta haifa masa Abdullahi sai ya koma yana alkunya da Abdullah amma wannan Abdullah bai rayu ba kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƴaƴansa gaba daya jikokinsa za a ce gaba daya suna da nasaba ne da Fatima akwai waɗanda suka rayu kamar Umama yar Zainab ta rayu amma kuma ta bar akiba daga baya ƙarshe na sabata gaba ɗaya ta yanki sai ƴaƴan Fatima su ne wanda suka wanzu haka duk wani wanda yake da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana haɗewa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta wajen ƴarsa Fatima kawai Sayyidina Usman ya musulunta a farko-farkon musulunci bayan Sayyidina Abubakar ya karɓi musulunci sai ya shiga da'awa da kiran mutane zuwa ga musulunci ya fara da'awa cikin abokanansa musamman ma 'yan kasuwa to a wannan lokaci shi kansa Usman ya musulunta kun san 'yan kasuwan da Abubakar ya jawo akwai Usman akwai Abdurrahman ibn Auf duk suna cikin 'yan kasuwa fitattu a Makka duk kuma Sayyidina Abubakar shine ya jawo su zuwa ga musulunci don haka Sayyidina Usman yana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci da wurwuri an haife shi shekara ta shida bayan yaƙin Giwa bayan waƙiyar Giwa aka haife shi sannan kuma yayi hijira biyu yayi hijira zuwa Habasha yayi hijira zuwa Madina shine farkon wanda ya fita da matarsa hijira zuwa Habasha sannan kuma da hijira ta zo zuwa Madina nan ma yayi hijira shi yasa ake ce masa sahibul hijratayn ma'abocin hijira guda biyu sannan ya auri ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu ɗaya bayan ɗaya farko ya auri Ruqayya wacce bayan ta rasu bayan yaƙin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura mata ƴar uwarta Ummu Kulsum ana cewa a duniya kakaf ba a taɓa samun wani mutum ba da ya auri ƴaƴan Annabin Allah guda biyu sai shi kaɗai tun daga Annabi Adam har zuwa kan Annabin ƙarshe Annabin Rahma sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani mutum ba arkhas sitra ala bintai nabiyyin ghayruhu shi kadai ne wanda ya samu wannan falala ya auri ƴaƴan Annabin Allah guda biyu ɗaya bayan ɗaya shine farkon wanda ya hijira zuwa Habasha sauran duk wanda suka yi hijira bayan sa suka bi shi yasa ake masa take da sahibul hijratai shine kuma wanda ainihin ya auri ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam mata guda biyu ɗaya bayan ɗaya shi yasa ake masa laƙabi da zunnuraini ma'abocin haske guda biyu hasken na farko ita ce Ruqayya hasken ta biyu kuma ita ce Ummu Kulsum Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zan yana jin kunyarsa sama da yake yadda yake jin kunyar kowa yana jin kunyar Sayyidina Usman sama da yadda yake jin kunyar Abubakar da Umar da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana shingide a gidansa ya bar wani bangare na cinye sawaje Sayyidina Abubakar ya yi nemi izini manzo Allah ya ce ya shigo ya zauna Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara kwanciyarsa ba Sayyidina Umar ya zo ya nemi izini shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba shi iso ya shigo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yanayinsa bai canza ba sai da Sayyidina Usman ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya firgige ya tashi ya gyara zamansa sai da Aisha ta ce ya Rasulullah na kai wani abin da baka yi shi ba yayin da Sayyidina Abubakar da Umar suka zo sai da Sayyidina Usman ya zo shi ne ya ce mata ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-mala'ika ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma kunyarsa suke ji ba ka duba mala'ika fa kunyarsa yake ji saboda ka shi ne mutumin da mala'iku ma suna jin kunyarsa shi ne da mutumin da ya hada alqur'ani ya yi jam'ul alqur'an aljam'u thani bayan sayyidina Abubakar ya yi a zamaninsa sayyidina Usman shi ne ya zo ya yi lokacin da mutane suka fara tattaɓawa a kansa lokacin da Huzaifa ibn al-Yaman ya zo ya gaya masa cewa mutane sun fara jayayya a kan alƙur'ani mutanen Basra da yadda suke karanta shi mutanen Kufa da yadda suke karantawa na Masar da yadda suke karanta za a fara tafarraƙa a fara kawo ainihin rigingimu a addini dangane da karatun alƙur'ani da za ka haɗa mutane a kan mushafi guda ɗaya abinda ya zo na ƙira a cikin wannan mushafi ya zama shi ne abin dogara da ka yi wa al'umma ka ceto al'umma daga abin da suke ƙoƙarin faɗawa na rarrabuwar kai a wannan lokaci ya haɗa tim waɗanda za su yi wannan aiki ƙwararru masana a ƙarƙashin jagorancin Zaid ibn Thabit a wannan lokacin aka haɗa alƙur'ani ya ceto al'umma daga rarrabuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mata shaida cewa shi dan aljanna ne. Bashirahu annabi sallallahu alaihi wa sallama ala bil jannati ala balwa tusibu, kamar yadda ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Lokacin da Abu Musa al-Ash'ari, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita yaje gidan gona, ya zauna akan rijiya, Abu Musa al-Ash'ari ya ce to zai masa tsaro, zai masa gadi duk wanda zai shigo sai ya nemi izini. A lokacin sai na Abubakar ya zo ya kankwata kofa, Abu Musa al-Ash'ari ya ce dakata nan, wane ne? Ya ce masa Abubakar ne. Ya ce to tsayanan sai na nemo izini gurin manzo sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abubakar bilbab, sai na Abubakar can a bakin kofa yana neman iso ya shigo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zallahu wa bashirhu bil janna, yi masa izini ya shigo, ka yi masa albishir dan aljanna ne shi. Ya je ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanu laka wa yubashiruka bil janna, ya maka izinin ka shigo kuma ya maka bishara da aljanna. Saboda haka ya shigo, shi ma ya hau kan rijiya ya zauna ya zura kafarsa ciki yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ya zauna a daman annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga wannan lokaci Abu Musa al-Ash'ari ya bar dan uwansa yana alwala, yana cewa zai biyo shi shi ma. Sai ya ce in ara in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ti bi, in Allah ya so wani da alkhairi shi ma zai kawo shi. Da ya ji ana kwankwasa kofa ya ce yau gashi nan ma ya zo. Ya ce wane ne? Sai ya ce Umar. Sai Umar ne. Ya ce ala ritlik, to tsayanan sai na je na nemo izini, in an ce ka shigo ka shigo. Ba a fasa shi ba, kawai cewa ila kudan da bawa ga rasulullahi ne yau ba zai wa zanyi wa annaba gadi ba wanda zai zo inda yake sai ya nemi izini. Za ka yi ce dakata sai na nemo maka izini. Ta zo ce ya rasulullahi Umar yana neman izinin ya shigo. Annabi ya ce zan lahu wa bashiru bil janna, yi masa izini ka ce da shi dan aljanna ne. Ya je ya ce manzo Allah ya maka izini ka shigo kuma kai dan aljanna ne. Ya kuma zauna ya ce in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ti bi, in ya Allah ya so wani da alkhairi zai kawo shi nan. Sai ya ji an kwankwasa kowa ya ce yawwa, sai wane ne nan? Ce Usman ibn Affan. Ya ce to ala rislik, tsayanan hatta azana laka rasulullah, sai na nema maka izinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yazo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu, yi masa izini ya shigo ka masa albishir da aljanna akan wani bala'i da zai same shi. Ya shigo yana Allahu almusta'an. Yazo ya samu sayyidina Umar ya zauna a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma sai ya koma can gefe ya zauna. Sai ibnu musayyib ya ce wanda yana fassara maka kwanciyar sa a kabari. Haka suka kwanta a cikin kabari, manzo Allah Abubakar sai Umar sai kuma Usman a gefe guda. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da aljanna a bisa wani bala'i da zai same shi, wanda shine bala'in da ya same shi na ƙarshe. Shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi shela cewa waye zai sayi filin da yake kusa da masallacinmu, ya faɗaɗa mana masallaci Ubangiji ya musanya masa da mafi alkhairin wannan filin aljanna. Sai na Usman shi ya yi farat ya sayi wannan fili, aka faɗaɗa masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Faɗaɗawa ta farko da aka yi wa masallacin annabi lokacin yana da rai, to sayyidina Usman shi ne ya sayi filin aka yi shi. Sannan lokacin da ake ƙoƙarin tattalar rundunar da za ta je yaƙin Tabuka, rundunar da ake kira Jaishul Usra, domin a wannan lokaci za a fita yaƙi, yaƙin da yake ba ƙanƙani ba, don yaƙi ne da Romawa. Romawa ma'abota ƙarfi, ma'abota miyagun makamai, ma'abota yawa, ga yawa ga ƙarfi ga miyagun makamai, ga kuma tafiya mai nisa. Ga shi kuma a lokacin bazara ne, lokacin tsananin zafi, ga mutane babu kuɗi a hannun lokacin kaka. Saboda haka a wannan lokaci sayyidina Usman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shela cewa waye zai jahasa waye zai taimaka a tattali wannan rinduna a samu mata kayan da za ta fita yaki sai da Usman a wannan lokaci shine ya bada 150 ba'ira wato raqubi 950 raquma 950 ya bada doki 50 aka fita wasu wata ruwaya ta ce ya bada raqubi 1000 ya bada doki 70 banda maƙudan kuɗi da ya bayar kuma shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya gafarta masa har ma yake cewa ma darra Usman ma amila ba'daha daga yau duk abin da Usman ya yi ba zai cuce shi ba wato gaba ɗaya an kakkaɓe masa zunubansa ayyukan da ya yi sun yi girma da babu wani zunubi kuma da zai rinjaye su a cike ne kai yau ka samu wannan lasisi mun daina ganin ka a nan sai kai wanda ai na ya ku bayi ne zuwa karatu ai sai ya ku bayi mu mun haye gada sai ne ma suna ba da gafara ana miƙe kafa bari a ce manzo Allah ya ba da gafara shi ne wanda ya sayi bi'ira ruba lokacin da musulmi suka yi hijira zuwa madina suka zo suka iske ana wahalar ruwa sai wata rijiya guda ɗaya ita ma an ce a hannun wani mai yahudi take ya rika tsaye da mutane ya rika tsaye da musulmi ruwa da tsada gashi kuma musulmi sun yi hijira sun bar dukiyoyinsu a makka don haka babu kudin da za a sayi ruwan ba shi kuma ya ce sai an saya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace man yashtari bi'ra ruba wa yakunu daluhu fiha ma'a dila'il muslimina bi khairin lahu minha fil janna waye zai sayi bi'ra ruba sunan rijiya kenan rijiyar ruba ya sanya shi ma gugansa a ciki kamar gugan sauran musulmi ba zai fifita kansa akan mutane sai ai tashi sai ya fara cika gidansa tukunna sannan ya bada dama sauran mutane zuwa su yi ba'a shi ma ya zo ya bi layi in ya zo ya samu ana layi ya bi layi kamar sauran musulmi waye zai yi wannan ya ubangiji ya musanya masa da abin da ya fita alkhairi a aljanna nan ma sai da Usman ya fara ya riga kowa ya fitar da maƙudan kudinsa ya sayi wannan rijiya wa tabbala halin muslimina jami'a ya sanya ta ga musulmi fi sabilillah shi ma in za a ibi ruwa a gidansa sai an bi layi yana ɗaya daga cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bushara da aljanna waɗannan hadisan duk da muka karanta a cikinsu akwai bushara ga aljanna ga sayyidina Usman a ce ubangiji ya gafarta masa a ce in ya yi kaza zai yana da aljanna yana da kwatankwacin ko wacce ta fita a aljanna kaga duk wannan bushara ce da aljanna sannan shi ne wanda ya kasance ɗaya cikin mutane uku da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane uku da suka hau dutsen Uhud tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin dutsen ya rawa da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce usbut Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka tsaya ka nutsu kai Uhud ba wasu bane akan ka annabi ne na Allah da siddiqi shine Abubakar da shahidai guda biyu sune Umar da Usman shine dalilul khulafa'ir rashidin shine khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku wanda kuma ya girme su a shekaru kuma ya fi su dadewa akan kujerar mulki akan kujerar halifanci an yi masa mubaya'a tun a farkon shekara ta 24 bayan an binne sayyidina Umar da kwana uku kamar yadda sayyidina Umar da ya kafa wannan team wanda za su zaɓi shugaba ya ce kada a wuce kwana uku da mutuwa ta ba tare da kun waye gari da shugaba a kan to haka aka yi ta abin da daga ƙarshe suka yi ittifaki akan sayyidina Usman ya zama shine shugaba daga ya hau a shekara hijira tana 24 bayan rasuwar ko bayan shahadar sayyidina Umar radiyallahu anhu sannan kuma aka kashe shi a matsayin shahidi yana mai miƙa wuya ga wannan kisa din tare da juriya da haƙuri sannan kuma yana da azumi a bakinsa a wannan lokacin a ƙarshen watan Zulhijja ko a cikin watan Zulhijja 8 ga watan Zulhijja watan da zai kama nan gaba nan ba da dadewa ba shekarar hijira tana 35 yana da shekara 86 a duniya saboda haka yayi shugabanci ko yayi hadifanci shekara 12 ba kwana 10 ko kwatankwacin haka shekara 12 ba kwana 10 Zubair ibn Mut'im shine yayi masa sallah kuma aka binne shi a baki da daddare yana da falala mai yawa dan tawaye su suka kashe shi waɗanda suke ɗaukan kashe bayan Allah wani aiki kirki suke ɗaukan kashe bayan Allah shi zai jawo su hakan sai cimma ruwa miyagun manufofinsu su samu su tabbata ba su san cewa wani lokaci bayan Allah lokacin da aka kashe su ne lokacin ma manufofin waɗannan bayan Allah ɗin sukan ƙara tabbata su fito su yi rinjaye su zama sun gagara murƙushewa domin wanda ya shayar da itaciyar da ya dasa da jininsa babu shakka ya fi wanda zai shayar da ita da ruwan sama ko ruwan ƙasa ko wani irin ruwa ne ma wannan ƴan tawaye da suka zo da jagorancin Abdullahi bin Saba mugun da Yahudan da ya musulunta da niyyar ya lalata addinin musulunci ya lalata shi ya gurɓata shi ya ɓata aƙidar musulmi wanda ya shigo shi wanda ya assasa addinin Shi'a a doron ƙasa Abdullahi bin Saba al-Yahudi to da jagorancinsa da zigarsa ya yi ta ɓata sunan Sayyidina Usman yana ta zarginsa da abubuwa daban-daban wanda bai yi ba wani abun ma falala ce ta Sayyidina Usman ya juya ta ya jirkita sai mata baƙin fenti ya nuna wa mutane cewa Sayyidina Usman din ya cancanci kita kawai a kawar da shi domin a samu wani shugaba ba shi ba to a wannan lokaci suka yi aika-aika to daman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya masa cewa zai mutu shahidi saboda haka ma ya hana dukkan wasu sahabbai su ce za su yi tirjiya ko za su kare shi ke baya son jinin wani musulmi ya zube a dalilinsa ba zai zama farkon wanda ya khalifanci manzo sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar sa ta hanyar zubar da jininsu ba ba haka bai yadda wani ya ɗauka takobi ya ce zai yi masa zai kare shi akan wannan ba kuma ya riga ya san manzo Allah ya gaya masa cewa zai mutu shahidi saboda haka babu abin da za su iya yi su kare masa mutuwa a lokacinsa ne aka shigar da musulunci yankin Khurasan iklimin Khurasan babban yankin kashe Khurasan nahiyar Afghanistan gaba ɗaya tana cikin Khurasan a wannan da wani ɓangare na nahiyar Iran duk yana cikin Khurasan ana kiran shi a wannan lokaci Khurasan yanki ne kamar kace Afirka a wannan lokaci an ce Khurasan kamar a ce Afirka kaga ai ba gari guda bane to a lokacinsa ne sojojin musulunci suka shigar da musulunci dan suka shigo da shi al-Maghrib al-Arabi a lokacinsa ne musulunci ya fara shigowa al-Maghrib al-Arabi ta hannun ainihin sojojinsa da komandojinsa a lokacinsa dukiya ta yalwatu sosai mutane sun samu arziki sun samu kuɗi sun rayu cikin yalwalwala har ma Muhammad ibn Sirin yana cewa kasur al-malu fi zaman Uthman hatta bi'at jariyatun biwazniha zahaban hasan kuɗi yayi kuɗi wato za a zo da kuyanga wacce take da tsalilan kyau ce to duk wanda yake so ya saya ya kawo daidai wato nauyinta awon dinari daidai nauyinta ɗora ta a sikeli a ga nawa za ta yi ce to ita zuba dinari har sai ya yi daidai da nauyinta a wannan lokaci aka sayar da doki ɗaya da mi'ati alfi dirham dirhami 100,000 wanda kuɗi ne mai yawa an sayar da itacen dabino ɗaya a lokacinsa da alfi dirham saboda mutane sun samu kuɗi don haka babu abin da yake gagara su saya ko nawa aka ce za su biya to an samu dukiya sosai a zamanin Sayyidina Uthman Allah ya ƙara masa yarda to shi ne ya rawaito wannan hadisi wanda yake cewa annahu da'a bi ina'in fa afraga ala yadayhi 3 times Sayyidina Uthman yayi kira a kawo masa wato kwanan abin nan butar ruwa a wata ruwayar da'a bi wazo yace a kawo masa ruwan alwala wanda ya nuna kenan jawazul isti'anati bil ghairi في الوضوء ذاك الولاك شوان ابوه الوا wannan babu komai ba ya nuna girman kai baka yi wa Allah girman kai baka yi wa kowa girman kai ba dan kace wani ya taimaka maka da ruwa sai yace a kawo ruwa aka kawo masa ruwa fa afraga ala yadayhi thalatha marratin sai ya zuba a kan hannayensa sau uku faghasalahuma ya wanke ma'ana ya wanke hannayensa sau uku kamar yadda muka faɗa a do gaba ɗaya tafukan hannu biyu din zai musu wanki uku ba kowanne daban-daban ba sun ba adkala yaminahu fil ina'i sannan ya shigar da hannunsa na dama cikin ƙwaryar kaga wannan kenan yana nuna sunna ce tun ya fara da wanke hannunsa ba wai sai ya tashi daga bacci ba akwai hadisin Abu Huraira wanda ya ce in ka tashi daga bacci ka wanke hannunka kafin ka sanya shi cikin ƙwaryar da za ka alwala wannan daban wannan kuma na Usman sawa'un kai bacci baka yi bacci ba ka fara wanke hannun naka wanda yana daga cikin ihtiyati musamman ma idan ka san cewa hannun nan naka shine kake ta hada-hada da shi dauko wannan bi ka wannan karbi wannan ka gaisa da wannan ka to yawan gaisuwa ma kawai zai sa hannunka yadda sai ka yawo ka gaggaita da mutane an daurin aure ko wani abu ka gaggaita in ka je ka wanke hannunka ka yadda za ka ga datti yana zuba saboda wani ya taso daga aiki wani ya taso da kwaban kasa bai wani ya taso da to wani tayarsa ta yi faci a hanya ya tsaya wahalar mai abin nan faci duk hannunsa ya yi da kura ba ko wanke zai ba kuna hatsuwa kuma zai mitsa maka damka kaga ashe kaga ba nun da sai ka yi bacci ba sai ka wanke kafin ka jefa cikin kwanan alwalarka sun ma adkala yaminahu fil ina'i famadmada ya sanya hannunsa na dama a cikin kwanan ruwa famadmada ya kulkula baki wastanshaqa ya shaka ruwa wastansara ya faci da ya wanke hannu ya kulkula baki kulkula baki jumhurin malamai suna cewa sunna ce kamar yadda shaka ruwa da fashewa suna cewa sunna ce wannan shine ra'ayin jumhurin malamai magana mafi rinjaye maganar wasu daga cikin Hanabila shine kurkuren baki da shaka ruwa da fashewa duk wajibi ne domin ya tabbata ruwayar Abu Dawud annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace idza tawadda'ta famadmid idan ka yi alwala ka kulkula bakinka kaga wannan umarni ne dukkan wani umarni al-asl fihi an kulkula bakinka wannan ya nuna wajibin kulkule baki haka nan shaka ruwa hadithul laqit ibn sabira da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wa balig fi istinshaq illa an takuna sa'ima ka kai matuka ka zama a nan ba ta kai ka shaka ruwa ba ka kai matuka wajen shaka ruwa sai dai idan azumi kake sai kada ka matsa wajen shaka ruwan domin kai ya wuce makoshi kai ya wuce ciki amma in ba azumi kake ba aka ce wa balig fi istinshaq kaga wannan yana nuna kenan shaka ruwa shi ma umarni ne daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan suna cewa da shaka ruwa da kurkuren baki duk yana karkashin abin da ya shafi wanke fuska Allah madaukakin sarki kuma ya umarni da wanke fuska gaba daya ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum to yana daga cikin abin da ya shafi wanke fuska shaka ruwa da baki don duk suna da karkashin abin da ake kira da fuska saboda haka za su dau hukunci daya wanke fuska wajibi ne don haka shaka ruwa da facewa da kurkuren baki su ma sai su zama wajibi wasu malaman wanda suke kokarin zakulo kowane irin abu da hikimarsa suka ce me yasa aka gabatar da kurkuren baki akan shaka ruwa me yasa ba a ce ka shaka ba ka kurkure irin masu kwakule-kwakulen nan suka ce a kwakulo mana wannan ansa wani malami ya ce saboda baki ya fi daraja sama da hanci da baki kake ci ka sha wanda ti da sha su ne rayuwarka take tsayuwa da shi, babu ti da sha in ba rayuwa. Saboda haka sannan baki din nan da shi kake kalmar shahada kake zikiri kake fadar wato abubuwa waɗanda suke kalmomi ne wanda suke masu tsada kamar tasbihi, zikiri, haylala, hamdala, duk da baki kake yi. Da baki kake al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sai to kaga wanda ya nuna darajarsa akan hanci, don haka ya kamata a fara gabatar da shi kafin aibatan hanci. Kai kuma in ka ga dama sai ka zaƙulo falala hanci da ta doge ta baki sai ka faɗa, ah sai ka binciko, ba nasi ba ne. Ana shaƙa da baki ma aiki, shi ma bakin yana taka wannan rawar aiki. Wastan shaƙa wastan tsara. Ya shaƙa ruwa ya faci, a wani gurin za a ga an faɗi facewa ba a faɗi shaƙawa ba, a wata ruwayar a faɗi shaƙawa ba a faɗi facewa ba, domin sun ce abubuwa ne biyu masu lazimtar juna. Inda ya ka shaƙa, ka fato, ka bar shi a wutar. Saboda ko ba a ce fato ba kai ma zai ka fato, kuma duk sanda aka ce ya fato to ya shaƙa wani abu, ba zai a fato ba sai an shaƙa. Wani gurin kuma sai a faɗa maka su duka biyun gwari-gwari. Wasu ce ana shaƙawa da hannun dama in an zo facewa kuma da hannun hagu. Sannan wasu malaman suka ce an fara da facewa da kurkuren baki da shaƙa ruwa da facewa, ba a ce a fara da wanke fuska ba, sai aka fara da wannan. Suka ce saboda shi ruwa ai ana gane kyansa da dacewarsa ta hanyar ido da kuma ƙanshinsa da kuma ɗanɗanansa, ba shi ne ba? Launinsa ka ganshi ta hanyar ido, sannan ɗanɗanansa ka gane ta hanyar baki, sannan kuma ƙanshinsa ka gane shi ta hanyar hanci. To lokacin da ka kawo ruwa za ka yi alwala ka ganshi da ido, amma ba za ka san wani ɗanɗano gare shi ba, sai ka kai baki ka kurkura bakinsa. Ba za ka san kuma wani irin ƙanshi gare shi ba, sai lokacin da ka ɗauka ka shaƙa nan ne za ka ji cewa irin ƙanshin da yake. To shi yasa aka fara da wannan, don ka tantance wani irin ruwa ne suke alwala da shi. Wannan duk wani ƙwaƙule-ƙwaƙule ne da malami suke yi wajen su faɗi me yasa aka fara da kaza ba a fara da kaza ba. An gane ko? Fa madmada wastan shaƙa wastan sara thumma ghassala wajhahu thalatha marrat, sannan ya wanke fuskarsa sau uku. Wayadaihi thalathan, ya wanke hannayensa sau uku. Sai wanda ya wanke fuskarsa sau uku, fuska shi ne ma tuwajihu bihi ghaira, fuska an kirawo ta fuska alwajh li'annaka biha tuwajihu ghairaka, da ita ne kake fuskantar dan uwanka, biha tahsulu almuwajaha, an ce kun yi fuska da fuska, kun yi ido wato ka kalle ka gabatar mata da fuskarsa, shi ma ya bugulo maka da fuskarsa. Sai fuska tana fara daga mambati sha'af, mahudar kan gashi, har zuwa ƙarshen inda gashin gemu yake cikewa, wato har zuwa ƙasan haɓa kenan. Wannan gaba ɗaya ana kiransa nan, kuma ta ɓangaren kuma su daga kunne zuwa kunne duk ana kiransa fuska. Sannan ya wanke fuskarsa sau uku. Wayadaihi thalathan, ya wanke hannayensa, a nan hannaye ana nufin daga kan yatsa har zuwa mirfaq, gwiwar hannu, wato ba daga kan kuɗi ba. Wasu suka tashi sai su fara wankewa daga gaɓar hannu, mai ake cewa nan kuɗi, wuyan hannu, tsintsiyar hannu, yawwa da kan tsintsiyar hannu ko wuyan hannu, duk tsintsiyar hannun ma ana faɗa. Wasu daga nan a'a, daga kan ɗan yatsa, har ma wasu malamai suke cewa ko da za ka yi farci ya yi tsawo to duk yana cikin hannu, ka sai sai kawo koshi za ka shigar da shi. Da za a ƙaddara kayi wasu zaka-zakan farci wanda bai halatta ba, to da za a samu wani tantiri ya haka ɗin kuma yana musulmi, to ya tashi alwala ta ya haɗo da su. Zalla ya ce waya daihi Usman, abinnan Usman ya wanke hannayensa salasan ilal mirfaqaini, ila ɗin nan malamai sun tsaya a kanta, ila ɗin nan lintiha'il ghaya ce ko kuma
ta'lima,
tana nufin ƙarshe zuwa gaba, saboda haka wani abu na dama tsa ba zai shigo ba, ko kuma a tana nufin tare da wani bangare na dama tsa, saboda haka gurwa gaba ɗaya za ta shige. To wajen ilaɗin nan shi ne malamai aka yi ta kai kawo, ilaɗin nan a larabci tana ɗaukan intiha'ul ghaya. In an ce daga gidan wane zuwa gidan wane, lokacin da ka je daidai gidan wane ɗin ka tsaya, to ka zo da abinda ko da baka shiga cikin gidan ba, kana zuwa bakin ƙofar gidan sai ka tsaya. In aka ce ya je kuwa a ce eh ya je, ga shi a ƙofar gidan ba, kaga bai shigo da gidan ba, to kaga anan ya zama intiha'ul ghaya. Sun ba a timmus siyam ila al-layl, ba dan dai sai dare ya shigo ba, daga ranar an zo lokacin da rana ta faɗi shikenan, ba sai wani bangare na dare ya shigo ba. To kuma idan tana zuwa bi ma'ana ma'a tare da, duk da wasu sun yi inkarin wannan ma'anar a lugar larabci, amma wasu sun mutu raddi, in ce masana a lugar arabiya da dama sun faɗi cewa idan tana zuwa da ma'anar ma'a, suka ce al-aslu ya faɗi wannan, al-farisi ya faɗi wannan, waye ya faɗa, waye ya faɗa, duk sun faɗi malaman lugha daban-daban wanda sun faɗi cewa ila takan zo bi ma'ana ma'a. To in ta zo bi ma'ana ma'a kaga kenan sai ka shigo da gwiwar hannun kenan, saboda haka wani bangare na dantsan ka zai shiga cikin wankin kenan. Ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannunsa ila al-mirfaqain wa adara al-ma'a ala adudai, kaga kenan an shigo da gwiwar hannu a wajen wani. Aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fassara ila din nan mai take ne, ashe ba wai tana nufin daga ka zo gab da gabar gwiwar hannun ka tsaya ba, a'a ka shigo da wani abu na hannun. Sunna ta bayyana wannan ijmali da yake cikin ila din, an fahimci cewa ila din ba wai tana nufin intiha'i gaya kawai ba, har wani bangare na gaya, har wani bangare na abin nan zai shigo. Kuma sun ce wannan aluga ai ba wani abu bane, in an ce tafi har zuwa gidan wani aka je aka same ka a sauransa, ai ba za a ce kai laifi ba, dan ka shigo da wani bangare na ila din. Don haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta raba gaddama za a shigar da gwiwoyin hannu cikin wanki, thumma masaha bi ra'sihi, sannan ya shafi kansa sau uku ba a faɗa ba. Abinda Abu Dawud yake cewa dukkan hadisai sahihai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna nuna shafar kai ɗaya ne, sau ɗaya ake yi. Hadisai sahihai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa ana yin shafar kai ne sau ɗaya, haka Abu Dawud ya faɗa a cikin sunan ɗinsa, kuma malamai da dama sun goya masa baya. Kuma bincike na ƙalai da cewa a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka. Akwai ruwaya da ta zo ta wannan hadisi na Usman wacce take cewa ya shafi kansa sau uku, amma ba ta cikin Bukhari, ba ta cikin Muslim, ba ta cikin sauran sunan, wanda malamai da malama suka yi ma wannan ruwaya hukunci da shuzuz, cewa ruwaya ce shazza, don haka mai rauni ce. Domin shafa shi ne ka jika hannunka ka sa shi a jikin gurin da aka ce ka shafa, ibraru bil yadi ala al-udwi al-mamsuh, lokacin da ka sa ka jika ka sa ka kuma jikawa ka sa ka kuma jikawa ka sa, ya zama wanki kuma, domin ya wuce kuma wannan shafa, ya koma wankewa, kuma nan cewa akai ka shafa. Saboda haka kaga sau uku anan ba zai dace da abinda ake cewa shafa ba, yayi kama da abinda ake cewa wanki. Shi yasa abin da ya fi inganci shi ne wajen shafar kai shafa sau ɗaya. Hadisin da ya zo da cewa Usman a alwalar da ya koyar ya shafa sau uku, wanda bai inganta ba. Dukkanin waɗanda suka ruwaito hadisin ta hanyar Usman, waɗanda suke amintattu, wanda suke ƙarfafa wajen ruwayar hadisi, suna ambaton shafar kai ne. A wasu guraren ba famasaha bi ra'sihi wahidatan, akwai kalmar wahidatan da ta fito. Saboda haka ruwayar ya shafa sau uku ruwaya ce shazza. Abinda Abu Dawud ya faɗa shi ne sahihi. Hadisan ba'iki sallallahu alaihi wasallam suna nuna shafar kai sau ɗaya ake yi. Wannan ba'un ɗin sun ba masaha bi ra'sihi, ba'un ɗin nan ta mece ce? باء الامساك في باء السبعيدي وثم لمسك باء السبعيدي وتتنا نفي بنغري تازو ننت نولا بنغري ذاك قودا وانو بنغري اكا شافانا كي شافر تاي باسي ان شاف دكان كمبا wannan ra'ayine na shadi'iyya sun fi kowa dagewa akan wannan har ma ta kai wasu suka ce in ka shafi kwayar abin nan filin gashin ka guda uku shikenan kai shafar kai salasa sha'arat kai shafar kai an daga wasu daga cikin abin nan ka ce ka shafi abinda yan yatsun ka uku za su iya tabawa shi ma kai shafar kai domin sun ce ba'un ɗin ta tabi'i ce wato da wani ɓangare na kai suka ce domin aka ce ya shafa kan baraya misali sai ya shafa kan baraya ai ba duka ya lailaye kan ba ko da wani ɓangare ya taɓa a ce ya shafa kan baraya yawwa to ai nan ne kuma ake abin nan yanzu muna gaya maka ne abin da aka faɗa kafin mu zo kuma mu faɗi abin da yake shi ne ya fi kamata a riƙa shi ya birin jaya cikin maganganu na malami a malikiya ruwayoyi ne daban-daban akwai ruwayar gama kai da ruwa gaba daya akwai ruwayar shafar sulusai ne sulusi biyu na kai aka samu sulusi biyu bisa uku na kanka ya samu shafar shi kenan akwai ruwayar muqaddamin ra'i in gaba ya samu ko da baya bai samu ba shi kenan akwai kuma ruwayar da suke faɗa sulusi daya ma in aka samu yayi duk da cewa ruwayar game kai ita ce tafi shahara a cikin mazhab cikin mazhabin abu malik ruwayar game kai ce tafi malikiya ruwayar game kai ita tafi shahara haka nan a cikin mazhabin hanabila ruwayar game kai ita ce tafi shahara kuma wannan ita ce abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna idan mutum babu hula babu rawani a kansa zai yi shafa babu rawani a kansa to sunna shi ne ya shafi kansa gaba daya ya fara daga magabacin kansa ya kare zuwa ga kiyar kansa zuwa ga kiyarsa to daga farko zuwa ƙarshe sannan ya dawo da hannunsa wannan shafa ɗaya ce shi abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum babu rawani a kansa idan da rawani a kansa to yana da zaɓi biyu imma dai ya shafi makwarkwadar kansa sannan kuma ya ƙara shi sauran shafan a kan rawaninsa imma ya shafi rawanin gaba ɗaya wannan duk ya tabbata a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka mai shafar kai yana da zaɓi guda uku idan ba ya da rawani a kansa to daman shafa ɗaya ce shi ne ya shafi kansa gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe ya ɗan fara daga magabacin kansa ya fike zuwa ga kiyarsa sannan ya dawo da hannunsa gaba wannan sura ta farko kenan sura ta biyu idan yana da rawani to yana da zaɓi ɗayan biyu ko dai ya shafa akan rawanin gaba ɗaya ya gama ko kuma ya shafi makwarkwaɗar kansa wato gaban kansa sannan kuma sauran ya ƙara shi akan rawaninsa to wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai nuna mana cewa wannan ba'un ɗin ba ta tab'id ba ce ta imsak ce dan ya nuna maka cewa shafar akan zaka yi ta sannan kuma ta kasance da wani abu wasu malamai sun ce ba wannan nan ta nuna maka ba wai hannun ake so ka shafa kawai ba lalle hannun ya zama akwai wani abu a cikin sa shine ruwa shine balance shi yasa zamu ga inda yazo alqur'ani da wannan ba din yazo famsahu biru'usikum kaga akwai ba a ciki to haka nan inda yazo a cikin sunna haka yake zuwa da wannan ba din ثم مسح براسه اي بالماء راسه كشف كانك da ruwa wannan ba'un din dan taruwa cewa almasfu din zaka yi shi da wani abu a jikin hannun ka shine ruwa shine bicewa dan inda ba dan wannan ba kawai sai aka sunna masah ra'sahu zai yi ka shafa kanka ko ba ruwa a hannun kuma yayi amma wannan ba din ta nuna cewa akwai wani abu da shine zaka shafa kanka shine ruwa ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين sannan ya wanke kafafuwansa sau uku zuwa idan tsawo kaga anan abinda aka faɗa wajen wanke milfaqaini ya zo shi ma ilatin nan tana nuna daidai idan tsawo ka tsaya ko ku a idan tsawon ba zai shiga ciki shi ma zai shiga ciki haka sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta nuna saboda idan sawu shi ma zai shiga cikin wankewar, ba wai kawai da ka zo daidai idan sawun ba sai ka tsaya nan kamar idan sawun ba wanki, a'a shi ma zai shiga cikin wankewar. Sannan kuma wannan riwayar da wasu riwayoyi su ma sun nuna mana cewa ashe da Ubangiji ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, wanke ƙafafuwa ake ba shafa ba, domin aiki a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara mana cewa ƙafa wankewa ake yi. Ko da kuwa ka ɗauki ƙira'ar khaf ba ƙira'ar nas ba, ko da ka ɗauki wa arjulikum wanda ɗan shi'a suke amfani da ita wajen shafa a kan ƙafafuwansa ba sa wankewa, kun san a ƙa'idar shi'a ba a wanke ƙafa, amma ko ba a yarda da shafar kofi ba kuma. Ka san akwai kwa mashala, ba za a wanke ƙafa ba idan babu kofi, shafar ta kawai za a yi, amma inda kofi kuma ba a yarda a shafe shi. Saboda haka suna hujja da wannan ƙira'a wa arjulikum. Malamai sun ce wannan jarra da aka yi wa abin nan lil mujawara ne, saboda ta makoci wani harafi wanda yake majrur, ita ma sai aka yi mata jarra bil mujawara. Wannan sanannen abu ne a lugar Larabci, amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fassara mana me ake nufi a aikace. Kuma haka sunnarsa ta nuna cewa idan ƙafa babu komai a kanta, babu komai a jikinta, babu kofi, to sai a wanke ta. Wannan shi ne abinda aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna. Haka nan aikinsa ya nuna shafa a kan kofi, ya nuna shafa a kan aljauraraini, wato shafa a kan safa guda biyu. Watakila za mu zo magana a kan shafa a kan kofi da wasu sharuɗa da aka sa wanda ba su da dalili, a ce kofin nan sai idan za ka iya tafiya da shi ba tare da takalmi ba, wanda yumkinu tatabu'ul mashi alayhi, wannan sharaɗin baya da abin nan. Kuma kofin nan ya zama bai dan huje ba, in ya dan huje ko yaya ne ba za ka yi tafa a kansa ba, wannan ba ya da dalili. Abinda za mu fahimta, kofin sahabbai ma dai wanki ya huje, haka ya kamata ka fahimta ko ba a gaya maka ba. Me zai sa ka ɗauki wannan shi ne abinda ya faru? Saboda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama galibinsu fakirai ne, sun yi hijira zuwa Madina, waɗanda aka samu a Madina ɗin ma akwai fuqara'u da yawa, inda kun san ba gari ne wanda yake mai yalwar arziki ba. Saboda haka sahabbai ba su samu wadata ba a Madina sai bayan fatu Khaibar, a lokacin da sahabbai suka samu wadata, mayawanci an rayu cikin wahala. Saboda haka ina sahabi zai samu dama duk sanda ya yi tafiya kofinsa ya huje yadda shi ya sake wani, ko ba za Allah ya ce sai shafa akan kofi, kuma bai taɓa yi musu bayani ba, ya ce ban da hujajjen kofin ku da kuke yawo da shi. Kuma garin Madina gari ne mai dutse, ɗan duwar wasu, za ka tafi a wuri mai duwar wasu ka san dole ne irin kofi fata sinye tayayyage, kuma da shi suke fita yaƙi, a je a yi ta turjiya da shi. Galibi aka fita yaƙi kaso mafi yawa na sojoji ba su ne waɗanda ba su kan dawakai, na kan doki su ne 'yan kaɗan. Yaƙin Badar da aka tafi doki nawa ne? Doki biyu ne ras, don ɗaura a ƙasa ake. Saura ka yawanci ba su da ma dokin da za su hau, a ƙafa ake tafiya. Ko kuma ka samu mutum ɗaya da ta'aqabanil farah al-wahid, wanda ya hau in ya gaje ya sauka wancan ya hau, wanda ya hau in ya gaje ya sauka shi kuma wannan ya hau. Aka tafiyar ƙasan ta fi yawa, to tafiyar ƙasan nan kaga dole kofi ya dinga lalacewa. Amma duk da haka manzo Allah bai shaddanta musu ba, ko a ji su ɗaya da ya ce idan an samu kofi ya tsage ko ya fashe ka a yi shafa a kansa da ya lalata ba, inda kuwa hakan sharaɗi ne, to suna cikin buƙatar a yi musu wannan bayani, domin ko kofin su kullum cikin wahala yake. To ba muhallin shafar kofi ba ne, watakila idan karatu ya zo kanmu, duk da na san sanyi ake shiga, kuma ga shi ana sa safa ma ya tabbata hadisin abin nan shafa akan safa, kuma ba sharaɗi ba ne sai ta zama mai kauri. Wanda suka sharɗanta wancan kofi sai ya zama hujajje, su ne suka sharɗanta safan ma ta zama mai kauri, wacce za ka iya takalmi da ita, wai in ba za ka iya takalmi da ita ba za ka shafa ba. Wannan duk sharaɗi ne da ba a gitta wa al'ummar annabi shi ba a cikin nassi, don haka babu wanda zai gitta ya zama maganarsa ta zama shari'a, ko da wasu sun faɗa su kaɗai su yi aiki da wannan. amma ba wajibi bane sai sun lazumta kowa sai ya aiki da haka. Musulunci yana da sauki amma in ka fahimce shi, in baka fahimce shi ba za ka yi ta shan wahala a banza. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنى سيدنا عثمان سيتي ما ايكي صلى الله عليه وسلم ياتي من توضا نحو وضوء هذا وند يي ايرن wannan alwalattawa malame suka ce yace nahwa bai ce mithla ba domin mithliya taqtadi almusawata min kulli wajh in aka ce mithl ana nufin kai ta kowane bangare tayi kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ba za ka samu wanda zai iya a alwala ta kowane nahiya ta kowane ɓangare ta kowace fuska ta yi daidai da alwalar manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi sun ce domin da akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka wajabta wa alwala sai ba a wajabta maka ba haka kai irin ta annabi dukkan kamar hoto sai ba zai yi ba to shi yasa sai ba a ce misla ba sai aka ce nahwa nahwa ka kusanci abin 70 da 5 80 cikin 100 ko da ba kai 100 bisa 100 ba to shi yasa ga malaman hatta malaman hadisi suna bambance tsakanin misl da nahw idan malaman hadisi ya kawo hadisi cikakke da isnadi da matani sai ya kawo wani isnadin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mislahu to yana nufin kamar yadda kaga wancan duk bakin ɗaya ne babu bambanci amma in ya ce nahwahu to a iya samun bambanci ta fuskar lafazi ko da kuwa sun yi kama ta fuskar ma'ana in ka duba littafin muslim za ka ga yana bambancewa tsakanin nahwahu da mislihu man tawadda'a nahwa wudu'i hadha wanda yayi alwala kwatankwaci kwatankwaci ya kwatanta irin alwalan nan tawa thumma salla raka'ataini sannan ya salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu baya zantar da kansa a cikin wannan sallar ma'ana ya yi ta da kamalar khushu'i babu wasu wasi a cikinta gofira da hu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mata abinda ya gabata na zunubinsa zai samu wannan gafara bi majmu'il amrayn ko bi amrin wahid bi majmu'il amrayn al'amari na farko yayi irin alwalarsa saboda kaga idan bai irin alwalar manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai samu wannan ladan abu na biyu kuma ya raka'a biyu wannan shi suke cewa sunnatul wudu yana daga cikin sunnoni na fulfulu idan mutum yayi alwala yayi nafila a gurin imam shafi'i ita wannan nafila tana daga cikin zawatul asbab ko da kuwa ma a lokacin da aka hana yin nafila ne in har ka yi alwala to ka samu wani sabab wanda zai sa ka kai nafila din ba wai kawai ka tsira nafila bane ba dalili imam shafi'i yana sa cikin zawatul asbab jumhur suna saba masa anan thumma salla raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayati anna usman radiyallahu anhu qala ala uhaddithukum hadithan a wata riwaya sayyidina usman ya ce wa mutanansa wannan hadisi sai da Usman yana fadarsa ne a lokacin khilafarsa lokacin khalifancinsa yake karanta kun san shugaba a wancan lokaci malami ne yake karantar da mutane shi yake musu limancin sallah shi yake musu jagoranci a gurin jihadi in ka kama shugaba ya fita to shi ne babban komanda sabanin shugabanni daga baya sai ya zama abin aka ce sai yasa idan aka ce a shugaba shi yake sallar juma'a kaga shi yake wa mutane hudu ba don malami ne kaga wanda ba haka ba dan menene zai ce shi zai yi kaga babu wanda ne ala uhaddithukum hadithan laula ayatun fi kitabillahi ma haddathtukumuhu bana ba ku wani hadisi ba wanda ba dan wata aya guda daya a cikin littafin Allah ba da ban ba ku shi ba sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama naji annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa لا يتوضأ رجل باب ونمسما لذي الولاء فيحسن وضوءه يتوتت الولدت ويسل الصلاة يسل إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة في أن غافر تامسا أبنك فكان وأن صلى لصلى من ذوى حتى يسليها حرسي يتبي إتماكما إذا يسل تيتا ومن جدي يتغافر تامس فكان صلى لتكي تجبنتا kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa الصلوات الخمس والصوم والرمضان إلى رمضان والحج إلى حج والعمرة إلى عمرة كفارة لما والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا استنبت الكبائر. والآية آية سيدنا عثمان هيك نوني زوا قريتها إتشي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. wannan aya wacce take razanar da waɗanda suke koyi abinda Allah ya sanar da su na ilimi, abinda Ubangiji ya bayyana shi a cikin littafinsa cewa in har suka yi haka suka koyi wannan ilimin, to waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake la'anta su, kuma duk masu la'anta su ma suna la'anta su. To godin kada ya shiga ƙarƙashin wannan aya, ƙarƙashin wannan narko shi zai sa ya gaya musu wannan hadisi. Wato yana ganin kada ya gaya musu su shagwaba, daga aka ce in kayi an gafarta maka, in kayi wani zai ce to ashe kenan mutum ya iya ɗan tattara zai hun, akwai abubuwan nan. To kada ya ja musu irin wannan shagwaba ɗin, yake to ba dan waccan ayar ba to da ba zan gaya muku hadisin ba. Insha Allahu a sati mai zuwa za mu ƙara bayani kaɗan akan wannan ruƙari na Sayyidina Usman, sannan kuma mu shiga hadisin Abu Huraira. الله تعالى من سيده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دع الله إنا سؤال من بياني لمدى حديث بيك سوى باب الولاة ga wanda bai ambaci sunan Allah ba, sannan kuma idan mutum ya manta fa. Hadisin babu alwala la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, hadisi ne da malamai suka yi ja'inja akan ingancinsa. Ya zo ta hanyoyi daban-daban, kasa ruwayar sahabbai daban-daban, ruwayar Abu Huraira, ruwayar Abdullahi bin Umar, ruwayar Jabir, ruwayar Aisha, ruwayar Ibn Mas'ud, ruwayar Ali, ruwayar idan ruwayoyi da dama. Amma a ɗaiɗaikun hadisan akwai magana a kan isnadin. Wasu malaman sun tabbatar da hadisin, wanda har Abu Ishaq al-Huwayni ya yi risala akan wannan hadisin da ya sa wa suna kashful makhbu bi thubuti hadisi tasmiyati fil wudu, wanda ya bi diddigin dukkan waɗannan hanyoyi da aka rawaito hadisin ta su, ya kuma tabbatar da cewa hadisin ya tabbata. Ibn Abi Shayba yana cewa tabbata lana anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sai ya tabbata gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wanda suka tabbatar da wannan hadisi wajen kuma fahimtar me yake nunawa, nan ma malamai sun samu sabani wajen bayani. Shin yana nufin la wudu'a liman lam yadhkur ismallah shine wanda bai ce bismillah ba bai da alwala, ko ku a'a yana nuna cewa kamalar alwalar ake korewa, ko ku a'a liman lam yadhkur ismallah yana nuni zuwa ganiya ne? Wasu malaman sun ce yana nuni zuwa ganiya ne, saboda haka yana cewa karkashin innamal a'malu binniyat, wanda alwalarsa lokacin da yake yi babu niyyar alwala a ciki, ko da ya yi surar alwala ɗin hutan alwala ɗin to ba alwala yake ba, bai da alwala. Amma wanda ya halarto da niyyar alwala lokacin da ya yi, to wannan shi ne ya ambaci sunan Allah a ciki. Da yawa daga cikin malamai ba su ɗauki wannan hadisi a kan wajabcin ambatan lafazin bismillah ba. Wannan shi ne abin da kusan jumhurin malamai suka ce a kai hadisin bayanan na wajabcin ambatan bismillah ba. Da yawa kuma daga cikin malamai masu raunin da shi wannan lafazin wasu kuma sun dauke shi akan bayanin niyya yake yi. Saboda ka dan ka manta baka faɗi bismillah ba a farkon alwalarka, wannan baya nuna alwalarka ba sai ba. Koda kana sane dai idan mun dauka cewa lafazin yana nuna wajibi ka ce bismillah, in ba haka ba alwalarka ba sai ba. Wanda kuma akwai ja akan lafazin, kuma akwai ja akan ingancin hadisin shi kansa. Idan kana alwala sai ka manta baka kuskure bakinka ba, har sai da ka gama alwala sai ka tuna. A gurin jumhur za wannan ba zai cutar ba dan ka dawo ka kuskure bakinka, domin at-tartib bainal maslunati fa wajiban, rattabawa wato jeri tsakanin abinda yake sunnoni ba wajibi ba ne. Waɗanda kuma suke ganin shakarwa da kuskurewa wajibi ne, to shin suna ganin tartibi shi kansa wajibi ne? Wasu malamai dama suna ganin tartibi ba wajibi ba ne, shi kansa tartibi, musamman ma kuskure baki da shakarwa da fashewa bai zo da lafazin sunna ba, wacce take nuna tartibi, ya zo da wawul aqsami. Don haka sai suke cewa tartibi anan ba wajibi ba ne. Wataƙila idan da muna cikin kitabul wudu za mu yi magana akan tartibi din shi kansa, da kuma wasu hadisai da suka zo akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ba tare da ya yi tartibi a cikin alwala ba. Saboda haka barin kuskure baki shi kadai ba zai bata maka alwala ba, kana iya kuskure koda daga bayani. Me ya hukunci shafar kai da hannu ɗaya maimakon biyu? Babu komai. Shafar kai yayi kamar yadda mai risala yake cewa kaifa ma au'aba ajza'ahu, duk yadda ka ga mai kanka dai da shafa to ya isan maka. Ta fuskar ijza'i ya fi, in kuma kana so ka yi kamala wajen sunna to shikenan sai ka haɗa hannuwa guda biyu. Amma wajen ijza'i, wajen cewa ya isar ko bai isar ba, shafa da hannu ɗaya ma ta isar. Wai wanda za su ɗan ja hannunsu haka? To ai mun yi magana akan cewa shafar ana so ka game kanka, wannan shi ne sunna. Duk da cewa akwai malaman da suke ganin ba komai ta yi, amma mazhaban Shafi'iyya wannan su a gurinsu ma ba wani abu ba ne. Amma yawanci su masu yi wannan ba wasu san Shafi'iyya ko wani hana'a, wallahi da kowa da jayyantarsa kawai da shi. Wanda zai ɗan ja ya tsunsa haka a tsakiyar kansa, galibi bai ma san da ya yi Shafi'iyya ba. Ni dai kawai dai haka nan dai jahilcin sai karantar da shi, saboda haka ba za a yi haka ɗin. Ka faɗi wanda ya yi wa Sayyidina Usman sallah bayan ya rasu, don Allah a maimaita sunansa, Jubair ibn Mut'im ne, sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya rawaito hadisin karanta suratul Tur bayan sallar maghrib. Ai kuna tuna shi ko? Menene ingancin hadisin da yake cewa manzon Allah ya ce khilafa shekara 30 duk abin da yazo bayan ta sarauta ce? Hadisin Safina Maula Abi Bakr radiyallahu anhu, hadisi ne sahihi, Imam Ahmad ya tabbatar da shi, da dama daga cikin malaman sunna sun tabbatar da shi. Al-khilafatu 30 sana, ko 30 am 30 sana, saboda haka khulafa'ur rashiduna gaba ɗaya sun shiga, sannan kuma watanni 6 da sayyidina al-Hasan yayi kuma sun shiga, wanda aka sun shiga duk cikin abinna al-khilafa, domin kusan Muawiya ya karbi abinna ya zama cikakken sarki shekara ta 40. Saboda haka in ka cire shekarun hijira 10 saura shekara nawa? Shekara 30. To wannan shekarun dukkansu su ne ake kira khilafatul nubuwa. Kaga sayyidina Abubakar, Umar, Usman, waɗannan duk sun shiga, sayyidina Ali shi ma ya shiga da wani ɗan ɓangare da aka samu na khilafa ta abin. Al-khulafa'u guda biyar ne, guda huɗu ne ko biyar ne? Al-khulafa'u rashidu na biyar ko huɗu? Waye ce biyar? Wasu suna cewa Umar ibn Abdul Aziz, wannan ba maƙala ce ta ahlus sunna ba, ba ƙauli ne na ahlus sunna ba. Na'am, Umar ibn Abdul Aziz yana da falala, amma wannan ba shine yasa ya zama cikin jerin gwanan khulafa'u har a ce su biyar bane a ce al-khalifatul khamis khilafatul rashida da manzo Allah ya faɗa sune waɗannan guda hudu sallan nafila da ake yi bayan azkar na asbahi shi sai rana ta fito ne da zarar rana ta fito ne ko sai ta dan dago sai ta dan dago ba da zarar ta fito ba domin a wannan lokaci ma an halarta da an haramta nafila lokacin da rana ta tsallu ala qarnai shaytan kamar da yazo a cikin hadisi a wannan lokacin ubadu shamsu suke mata sujjada masu bautar rana a wannan lokacin suke mata sujjada lokacin da ta fara hudowa da lokacin da ta yi ja ta tafaduwa za ka an halarta ma an haramta ma nafila lokacin amma lokacin da ta dan hudo ta yi sama ta fara haske shi ne ake yin nafila shi ne ake kira salatu shuruq da ake kira salatu shuruq lokacin rana ta fara haske wannan kuma yace malam menene ma'anar hadisin da yake cewa za a zo da mutuwa a nuna wa ɗan aljanna da ɗan wuta ita sannan a yanka ta sannan a ce wa ɗan aljanna ku shiga aljanna babu mutuwa sannan kuma a gaya wa ɗan wuta ku shiga wuta babu mutuwa to yake kuma me ma'anarsa bai faɗa ba bai faɗi ma'anar ba me zan faɗa maka sama da haka a ma'ana yace ba wai inganci ba ku canza ba ma'anar menene ma'anar wannan hadisi kuma ya jawo shi da Hausa tiryan wanda ko buwarancin mutum zai bayyana an kawo mutuwa an yanka ta gaban yan aljanna da mutuwa a ce ku shiga ba mutuwa kuma ku shiga ba mutuwa har abada shikenan ba akwai abin da zai gagara fahimta anan wallahi ban ga da tambayar ba hadisin dai ingantacce ne walam ba mutane bane suka sanya mata alfarmar har ta zama tana da wannan darajar Allah ne ya sa mata wannan alfarma din ka gama alwala an gama alwala me ake cewa اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
سيساعدكم